Ita rayuwar duniya gaba ki ɗaya yanzu tsari na tafiyar da harkokin shugabanci na duniya, saboda an waye gari wannan abu da ake kira globalization ya sa duniya ta dunke ta zama abu daya. Duk abin da kake yi ba ka iya zama iyaka kai kadai a cikin kasarka ka ce ka wada. Dole sai ka yi hulɗa da kasashen duniya ta hanyar cinikayya ne, abin da ya shafi lafiya, abin da ya shafi sufu, duk wani abu na rayuwa gabaki daya ana hulɗa tsakanin kasa da kasa. Idan kasa ta kasance ta karɓi a duniya, za ka samu irin waɗannan ziyarce-ziyarce, saboda ta hanyar irin waɗannan ziyarce waɗanda za su shigo za su zo su kalli wani ɓangare na ƙasar, su ga inda za su iya zuwa su zuba jari, ko su tattauna da wasu 'yan kasuwa na ƙasa su ga wani yanayi yadda za a haɗa gwiwa a kafa wani kamfani ko wata masana'anta wadda za ta kawo cigaba a ƙasa, ta samo wa da jama'a ayyuka. Don haka duk in ƙasa ta zama karɓaɓɓiya a duniya, to za a dinga samun irin waɗannan ziyarce-ziyarce. Idan kuma ya zama akwai wata matsala da take tada hankalin al'umma a duniya, ya zama ƙasa an ware ta, to za a ga tattalin arzikinta yana ta yin baya-baya. Wannan shi yasa ake son irin waɗannan ziyarce-ziyarce, kuma shi ne alfanunsu da ƙasa.
Shin akwai wani sabon al'amari ne da ba a zuwan ne, koko zuwan da ake da bai tasiri ne a wurin mutane? Shi ne abin da nake son mu gane.
Idan ya zama ƙasa ta samu wata matsala da ya zama duniya ta samu ta ido, ta zama kamar saniyar ware. Idan baka manta ba lokacin Abacha da ya zama ana takaddama da shi da turawan manya-manyan kasashen duniya, sai ya zama sun ja ra'ayin sauran kasashe, an ware Najeriya ta zama daban. Da zaran ana kawo yanayi da lokaci ya yi, shugaban kasa Abacha ya rasu. Idan baka manta ba an ta samun irin waɗannan abubuwa na ziyarce-ziyarce a gayyaci shugabanninmu su je, ko kuma wasu shugabanni su zo, kamar ana nuna wa duniya cewa yanzu Najeriyan nan da za take a kulle yanzu ta buɗu, yanzu mai zuba jari na iya zuwa, masu yawon shakatawa na iya zuwa. To wannan shine abin da yake faruwa lokacin shugabancin da ya wuce. An samu wani yanayi da kasar ta shiga wani hali ga dai masifar rashin zaman lafiya, tashe-tashen hankula da kashe-kashe da sata al'umma da kuma rikici na siyasa da ya tabaibaye kasa, sai ya sa duk kasashen duniya suna ma kasar wani irin kallo na wani wuri ne da bai kamata a je ba. To samun canjin gwamnati, musamman samun shugaba Muhammadu Buhari, da ya zama kasashen duniya sun karɓe shi, sun yarda da shi, kusan kowa yana tunanin cewa shugabancin Muhammadu Buhari zai kawo canje-canje wanda za su tabbatar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Waɗannan suna ɗaya daga cikin abin da yake sa kake ganin ana yawan ko a zo ko a gayyaci shugabanni su je, domin a yi irin wannan tattaunawa da za ta kawo yanayin da za a zuba jari a ƙasa. Waɗanda da suke tsoron ƙasar saboda tashe-tashen hankula da rikicin siyasa da ake ganin kamar ƙasar za ta wargaje, yanzu suna ganin cewa an samu yanayi da za a samu ɗorewar ƙasa, kuma za a samu zaman lafiya. Saboda haka idan sun yi ƙoƙarin kawo jari ba za su yi hasara ba. Wannan shi ne abin da yake faruwa.